sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Baba Yakub muke rine tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Litinin 21 ga watan Nuwamban shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanun labarai.
Wasu ƴan fitina sun kai farmaki a wani sansanin soja da wani gari a arewa maso gabashin Najeriya inda suka kashe sojoji 9, ƴan sanda 2 da kuma farar hula a cewar majiyoyin tsaro da kuma mazauna yankin. Hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ta IAEA ta ce ta shirya kai ziyarar duba abubuwa a yau Litinin a cibiyar makamashin da ke birnin Zaporizhia a ƙasar Ukraine. Bayan da barin wutar da aka kwashe kwanaki biyu ana yi ya sake janyo damuwa game da yiwuwar aukuwar bala'i a cibiyar. Bayan sakewar tsohon shugaban Amurka Donald Trump kan cewa zai sake neman takarar shugaban ƙasa a shekarar 2024, wasu ƙungiyoyin fafutuka masu neman daidaito suna ƙoƙarin ganin an hana Trump tsayawa takara bisa ga wani tanadin kundin tsarin mulki da ba a sani ba sosai.
Kajin labaran kenan. Rundunar sojin ruwan Equatorial Guinea ta mika wa rundunar sojin ruwan Najeriya wani katafarin jirgin ruwa da ake zargin sa da satar mai a ruwan Najeriya.
Yawan mai ne da ya so ya sata ba wai ya sata bane ore saboda jiragen yakin suna sentry a wannan yankin ruwan Boni shine suka hangi din. To a dalilin hakan ne Equatorial Guinea ta kama mana wannan jirgin.
To a gasar cin kofin duniya kuma da ake yi a kasar Qatar, kasar Senegal tana nan tana kikimtsawa domin fafatawa da kasar Netherlands an jima kadan idan Allah ya kai mu. To kowane hali ake ciki.
Akwai yan Afrika da yawa kata da suke sa ido su ga me Senegal za ta yi.
To wata arangama kuma tsakanin manoma da makiyaya a karamin hukumar Ilela a jihar Tawa ta yi sanadiyar mutuwar mutum guda. Kamar kowace ranar Litinin yau ma muna tafi da shirin ilimi da baban gidan Jibrin zai gabatar. Kana za ku ji kadan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraron kuka aiko mana ta hanyar email. Amma yanzu sai a gyara zama a fara shan labaran duniya kashin farko.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Wasu ƴan bindiga sun kai farmaki a wani sansanin soja da wani gari a arewa maso gabashin Najeriya inda suka kashe sojoji 9, ƴan sanda 2 da kuma farar hula kamar yadda majiyoyin jami'an tsaro da mazauna yankin suka bayyana a jiya Lahadi. Wannan shine tashin hankali na baya-baya da aka gani a yankin. A cikin motocin da aka makalawa bindigogi masu sarrafa kansu, mayakan da ake kyautata zaton ƴan kungiyar Boko Haram na ISWAP ne san afka garin Malam Faturi da yammacin Juma'a da kuma safiyar Asabar a cewar mazauna garin da jami'an tsaro. ƴan ta'addar ISWAP sun kai hari a Malam Faturi inda suka yi barna sosai wanda muke kokarin tantance girmanta, abinda wani jami'in soja ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran AFP kenan. Jami'in wanda ya buƙaci a saka ya sunansa ya kuma ce mayakan sun kai hari a sansanin soja kuma sun yi fito na fito da sojoji yayin da wasu ƴan kungiyar suka yi kashe-kashe da kone-kone a cikin garin. Harin farko da aka kai a kusa da iyakar ƙasar da Niger an yi shi ne a yammacin ranar Juma'a, lamarin da ya kai ga mummunan gumurzu da sojoji da suka daƙile harin a cewar Buji Garwa, mazaunan garin. Hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa da ake kira IAEA a taƙaice ta ce ta shirya kai ziyarar duba abubuwa a yau Litinin a cibiyar makamashin da ke Zaporizhia a Ukraine, bayan da barin wutar da aka kwashe kwanaki biyu ana yi ya sake kawo damuwa game da yiwuwar aukuwar bala'i a cibiyar. Hare-haren na baya-bayan nan da aka kai a kusa da cibiyar makamashin nukiliyar mafi girma a nahiyar Turai sun hada da wasu fashe-fashe sama da 10 a jiya Lahadi a cewar hukumar ta IAEA. Duk da cewa hare-haren ba su yi wani tasiri ba akan muhimman na'urorin kariya da na tsaro na cibiyar nukiliyar, an yi barin wuta a kusa da su. Muna maganar ƴan mitoci ba kilomita ba, a cewar Director General ɗin hukumar IAEA Rafael Grossi. Ya kara da cewa duk wanda ke barin wuta a tashar makamashin nukiliya ta Zaporizhia yana daukar babban kasadar yin barazana da rayukan mutane da yawa. Rahotanni sun ce Ukraine da Russia sun sha zargin juna da kai harhare a kusa da cibiyar wutar lantarkin a daidai lokacin da Russia ke mamayar Ukraine tun daga ƙarshen watan Fabrairu da ya gabata. Bayan sanarwar tsohon shugaban Amurka Donald Trump kan cewa zai sake neman takarar shugaban ƙasa a shekarar 2024, wasu kungiyoyin fafutuka masu neman daidaito suna kokarin ganin an hana Trump tsayawa takara bisa ga wani tanadin kundin tsarin mulki da ba a sani ba sosai saboda rawar da ya taka a tarzumar da aka yi a ginin Majalisar Dokokin Ƙasar ranar 6 ga watan Janairu. Sashe na uku na tanadin a ƙarƙashin gyaran da aka yi wa kundin tsarin mulkin Amurka na 14 ya ce babu mutumin da zai rike wani makami a gwamnatin tarayya ko jiha wanda a baya yayi rantsuwar kare ko mutunta kundin tsarin mulkin amma aka same shi da hannu a wani tawaye ko ya bada taimako ko kwantar da hankalin abokan gabar Amurka. Tanadin dokar da ake kira disqualification clause da turanci ma'ana bayani akan rashin cancantar rike makami an yi shi ne bayan yakin basasa Amurka na shekarar 1861 zuwa 1865 dan hana waɗanda suka nemi ballewa daga ƙasar da aka ci nasara a kansu rike wani makami bayan yakin basasar. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Biyo bayan karkomar diplomasiya na tsawon makonni daga ƙarshen rundunar sojin ruwan Equatorial Guinea ta miƙa wa rundunar sojin ruwan Najeriya katafaren jirgin ruwan nan mai cike da gangunan mai miliyan uku da ya yi yunkurin satar ɗanyen mai daga ruwan Najeriya har maganin ta isa a kotu daga birnin Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina.
On 6 November 2022, the vessel was handed over to Nigeria by Equatorial Guinea.
Babban Hafsa mai kula da manufofi da tsare-tsare na hedikwatar rundunar sojojin ruwan Najeriya kenan Rear Admiral Sa'idu Garba ke bayyana cewar jirgin ruwan nan da ya so satar gurbataccen mai a ruwan Najeriya da kuma ya tsere zuwa kasar Equatorial Guinea. Sojojin kasar ta Equatorial Guinea suka kama shi, yanzu an dawo da shi Najeriya. Jirgin ya bar ruwan kasar Equatorial Guinea bisa tsaro irin na sojojin ruwan Najeriya, kuma ya iso tashar jiragen ruwa da ke Boni ranar 12 ga wannan wata na Nuwamba.
Presently in the custody of the Nigerian Navy.
Babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin ruwan Najeriya Vice Admiral Awolus Wer Gambo ya yi wa muryar Amurka ƙarin bayani akan shi wannan jirgi.
Wannan jirgin ana ce da shi motor tanker Heroic Eden, wato tsawon jirgin nan ya kai mita 336 tsayin jirgin, wato kaman filin kwallo 3.1 kenan, sannan kuma fadinsa ya kai mita 60. Yawan mai ne da ya so ya sata ba wai ya sata bane orai saboda jiragen yakin suna sentry a wannan yankin ruwan Boni shine suka hangi jirgin. A dalilin hakan ne Equatorial Guinea ta kama mana wannan jirgin.
To me da aka gurfanar da ma'aikatan jirgin su 16 a gaban kotun tarayya? Ko da yake basu amsa zargin yunkurin satar mai a ruwan Najeriya ba da sauran tuhume-tuhume da ake masu, ba indiye Captain Meta Tanoch shine jagoran direbobin jirgin.
We came to Nigeria on 8th of August. We had a misunderstanding with the terminal, the document.
Yace mun zo Najeriya ranar 8 ga watan Agusta kuma an dan samu rashin fahimta musamman akan muhimman takardun bayanai, kuma da dare sai ga wani jirgin yaki ya tunkaro mu. Mu ba mu san jirgin sojojin ruwan Najeriya ba ne, shi ne muka nufi kasar Equatorial Guinea inda kuma aka kama mu a can, aka dawo da mu nan yanzu. To sai dai kuma, kamar yadda Rear Admiral Sa'idu Garba na hedikwatar sojojin ruwan Najeriya ke cewar, kalaman direban jirgin ruwan ko kaɗan ba daidai ba ne.
That the very large crude tanker had entered the Nigerian maritime environment without any form of authorization.
Yace shi wannan babban jirgin ruwan takwan danyen mai ya shigo Najeriya ne ba izini ba kuma kowace irin takarda. Jirgin yakin sojojin ruwan Najeriya sun rutsa shi wannan babban jirgi, inda bayan tambayoyi da mai hakarin Najeriya suka masa suka ce ya juya don a tafi da shi cibiyar sojojin ruwan Najeriya har sai an kammala bincike, amma sai direban jirgin kuma yake bada hadin kai ya juya ya kuma tsere a guje inda ya nufi yankin South Tome and Prince Bay, kuma ya buga waya a cibiyar da ke kula da sufurin jiragen ruwa ta duniya, inda ya ce 'yan fashin teku sun biyo shi za su mar aika-aika. Tuni dai mai shari'a Adamu Turaki Muhammad na babbar kotun tarayya yake ci gaba da suraron wannan shari'a. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoton. Ana tare ne da yadda sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa, Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ku ga Maryam da cigaban labaran duniya kashi na biyu.
Wata girgizar ƙasa ta auku a babban birnin Java na ƙasar Indonesia a yau Litinin, har mutane aƙalla 46 suka mutu, ɗaruruwan wasu kuma suka jikkata. Shugaban hukumar daƙile bala'i na ƙasar ya ce girgizar ƙasar ta lalata gine-gine da dama. Hukumar binciken yanayin ƙasa ta Amurka ta ce a birnin Cianjur girgizar ƙasar mai ƙarfin maki 5.6 ta fara. An ji girgizar a babban birnin Jakarta mai tazarar kilomita 70, inda aka kwashe mutane da ke cikin wasu dogayen benaye. Amurka ta kudura aniyar ci gaba da sauke nauyin da ya rataya wuyanta a kan ƙasar Philippines, abinda mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris ta fadawa shugaban Philippines kenan a yau Litinin a wata ziyara da ta kai ƙasar da nufin daƙile tasirin China a Philippines da kuma farfado da dangantakar da ta yi sanyi sakamakon take haƙoƙin bil'adama a ƙasar da ke kudu maso gabashin nahiyar Asiya. Harris ce babbar jami'a a Amurka da ta kai ziyara Manila a hukumace tun bayan da shugaba Ferdinand Marcos ya hau kan karagar mulki a watan Yuni. Abinda ke nuna samun ci gaba a dangantaka tsakanin kasashen da suka dade suna hulɗa bayan dangantakar da ta yi tsami tsawon shekaru a ƙarƙashin tsohon shugaba Rodrigo Duterte wanda ya yi hulɗa da Beijing. Harris ta kuma gana da takwarar aikinta ta Philippines Sara Duterte, wato diyar tsohon shugaban wanda yakin da ya kaddamar akan miyagun kwayoyi ya janyo binciken ƙasa da ƙasa akan zarge-zargen take haƙoƙin bil'adama.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma bari mu sake waiwayan rahotanninmu. Amma kafin mu kai ga wakilinmu a kasar Qatar, inda ake fafatawa na gasar cin kofin duniya, an yi wata harangama tsakanin manoma da makiyaya a cikin karamar hukumar mulkin Illela da ke cikin jihar Tawa, inda mutum guda ya mutu a daidai lokacin da wannan yankin da ke kan iyaka da Najeriya 'yan bindiga masu garkuwa da mutane suka kashe mutum guda, duk da biyan kuɗin fansa da aka ba su na sefa jaka 700,000 wanda 'yan uwansa suka yi. Haruna Mamman Bako ya aiko mana da rahoto.
A shanguriyar Nijar yanzu haka ana iya cewa kiraye-kirayen da hukumomin kasar ke yi wa manoma da makiyaya irin wannan lokaci mai cike da hatsarin arangama tsakanin bangarorin guda biyu ya bi ta bayan kunnuwansu a waɗansu yankunan kasar tare ci gaba da haifar da fargaba, kasancewa fadace-fadace ne ke ci gaba da wakana tsakanin manoma da makiyaya, kamar yadda ya faru a yankin Gumbin Kano a cikin da'ir Alela da ke cikin jihar Tawa a cikin gundumar birnin Kwannin. Kamar yadda ɗaya daga cikin mazamna wannan yankin mai suna mai zari mai tela ya yi mini ƙarin bayani ta wayar salula.
To lokacin da abin ya faru, shi ne waɗannan mutanen sun ɗaya ɗauka umarnin da suka yanke hatsi, da aka yanke hatsi ana ɗaukowa karan nan. To lokacin da suka ta yi ɗaukar kara da suka zo sai suka iske makiyaya cikin waɗannan karan, sai suka yi musu magana wannan lokacin sai suka kori shanun, suka kuma suka kora suka maido. To abin dai suka kai wajen bugunsu. To cikin wannan bugu-bugun dai har suka samu suka yi ƙarfin su makiyaya suka kai ƙaramin manoman nan, saboda sun yi su yawa, sun da sun buge su har sun galabaita, ba su iya kawo wanda ya buge su, ba su iya kawo wanda ya buge su. Shi kuma wanda an kashe ba a san su wane ne ba.
A cewar Isa Musa, gwamnan jihar Tawa, bai kamata a ce ta kai ga kashe mutum ba, domin dabba ko damma ko kara ba su kai darajar ran dan adam ba.
Da yake na ce bisa-bisa ce an je an yi ɓanna, ba faɗa za a yi ba, babu ɗaukar wata sanda ko wata takobi, a'a. In kai manomi ne an kai cuta ma, ga ya ma mai gari ka gaya ma sarki a je a diba wane ne ya yi ɓanna a buɗo shi, a diba ɓanna mene ne ta kamata ya zamanto an an biya a biya ka babu fada a bar dokar sanda ko wani takobi don saboda haci dami bai ran mutum ba haka bisa ba ta ran mutum ba kenan don saboda fusa bai kamata a kashe mutum ba ko ku don saboda dami amma an ana zamana tare da magabata ana magana to komai yana gyaro har in ma an za an yi barna amma abin da muke so ta akai wurin barna don a hita cikin wannan lokaci mai hadari
to ana cikin haka ne waɗansu ƴan bindiga dauke da makamai suka abka waɗansu ƴan Niger akan iyakar Niger Nigeria duk dai a wannan yankin inda suka cafke mutum guda yayin da sauran suka sulale daga bisani ƴan bindigar sun kashe mutumin da suka yi garkuwa da shi bayan sun karbi kuɗin fansa sama da sefa jikka 700 kusan naira 750 kamar yanda mamman Sani hakimin Shetau ya mini karin bayani ta wayar salula
dan uwa na dan suka hada aka samu 700 suka siya an kai musu su bayan sun karba sai su fita hanya gata da shiga ta yanin suna cin mai ko da suka zo sai suka iske shi madaki nan ga gemin cikin shi an samu yuka hanji ne ma har sun zuri ko inda aka halbaye da bendiga gaban shi kuma nan ga gehi ne an ka samu yuka har hanji ne sun fito to yalla har ne shine tadda wuta ko daga baya na an ka sa wuta ko da aka zo duka ya koni ramai ramai kamar ya koni ya koni Haruna shi hortan shi kawai su da bisa ayyukan su amma dai sashen jiki ne wallahi ya koni
hukumomi a wannan iyakar ta Niger Nigeria sun ce za su kafafa tsaro don hana waɗansu faɗace-faɗace tsakanin manoma da makiyaya da ma hana ƴan bindiga kutsowa a Niger daga Nigeria suna garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoto anjima kadan kasar Senegal za ta fafata da Netherlands a gasar cin kofin duniya da aka fara a jiya Lahadi Senegal da ita ce kasar Afirka ta farko da za ta yi wasanta a yau amma yanzu ne aka kammala wani wasan tsakanin kasar Ingila da kuma Iran inda Ingila ta lallasa Iran da ci 6-2 a wasan rukunin biyu da aka yi a yau ga wakilinmu Hali wato Abdu kenan daga birnin Doha ko wani irin hali ne ake ciki a Doha din sai yake cewa
akwai wasa guda biyu Senegal za su buga da Netherlands bayan su kuma USA za su buga da Wales to kamar yadda kuka sani Senegal babu Sadio Mane to ko da yake ba Sadio Mane ba zai kasance ba ko da yake ba zai kasance ba Senegal suna da yan wasa da yawa da za su taimaka musu yan wasa kaman Ismaila Sarr da yake buga ma Watford England akwai kuma akwai Papi Matasar shi ma yana buga England Tottenham Hotspur e kuma yan wasa kaman Mendy da yake buga da Leicester City da Idrissa Gueye da yake buga Everton da dai sauran yan wasa to ina tsammani cewa Senegal za ta shiga wasan da niyan nunawa cewa ko da yake Sadio Mane ba zai kasance ba sauran yan wasan za su so su nuna cewa su ma da zafi suke to bayan haka bayan Senegal muna sa ido mu ga me USA za su yi USA su ma suna da yan wasa masu fasali to bari dai mu gani yanda wasannin za su kasance gobe
to kun shin me kake jin yan Afrika suna faɗa game da wasan da Senegal za ta yi a yau
akwai yan Afrika da yawa kata da suke sa idon su ga me Senegal za ta yi kamar yanda kuka sani Senegal ce ta ci gasar African Cup of Nations da aka yi kwanakin baya to jama'a suna sa ido su ga ko Senegal za ta yi kamar yanda ta yi gasar African Cup of Nations World Cup nan a Qatar.
Toma Dalla a gaida Kali da wannan rahoto. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16:25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a kodayaushe ake so za iya zuwa shafukan mu na internet voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu ko ga shirin mu na gaba.
Ilimi garkwa dan Adam
can hakika ba da tangarda ba kalji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen mushinku
masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkwa dan Adam a cikin shirin namu na yau za ku ji kokarin da gwamnatin jamhuriyar Niger ke yi na gina dakunan karatu fiye da 2,300 a kokarin da gwamnatin ke yi na inganta ilimi a kasar sanin kuwa ne dai mafi yawa kananan makarantu a kasar na amfani ne da azuzuwa na zana labarin da kuma ke da hatsari sakamakon gobara da ke yawan tashi a irin waɗannan makarantu ba dai zan ja ku da nisa ba zan hada ku da wakilinmu a jamhuriyar Niger Tamar Abari domin bayyana mana dalla-dalla matakan da gwamnatin jamhuriyar Niger din ke dauka na inganta ilimin Tamar Kariki
gwamnatin jamhuriyar Niger ta kuduri aniyar gina ajujuwa karatu guda 2,331 a wannan shekara da ake ciki a ciki za a yi 2,055 na zamani yayin da za su taimaka a rabu da ajujuwan zana da ke fuskantar gobara sannan 276 za a yi su ne da cikakkun kayan aiki irin su siminti waya karfe da sauransu a nan jihar da magaran dai tuni aka kaddamar da fara wannan aiki na gina ajujuwan a jagorancin gwamnatin jihar da magaran Malam Lawali Madugu a makarantar Rumbulaka da ke nan da magaran. Malam Musa Salifu shine babban daraktan ilimi na jihar da magaran. Yayi bayani lokacin kaddamarwar.
To wanga aiki da kun gani na gina kalsusuwa. Program na shugaban kasa Bazoum Mohamed. Program na wanda a cikin gidan rashi. Na ganin cewa an sa dalibai yan makaranta cikin yanayi kyaukyawa. Ta yanda za su dauka darasin su yanda ya kamata. To wadanda gino ne za a yi mu sami kuma umarni zan cewa zan ji da wajen ministerkin mu na education yace mu bi sau da kafa mu ga an yi ayyukan nan yanda ya kamata an bi duk dokoki na gine-gine wadanda aikin gina ya shaida an bi duk wadannan dokoki an yi aiki na kwarai saboda yaranmu su sami wurin dauka karatu kyaukyawa kuma wanda za a dadewa ana aiki cikin waɗannan kalsusuwa sannan su waɗannan kalsusuwa da kun ga za a yi mu azatu ga su yau kanun wata uku shine aka cewa delay contractual
kungiyar iyayen dalibai ta nan jihar da magaran a tabakin shugabanta Malam Ya Umar Shalele ya ce za a magance musu damuwarsu duk da ma yayi korafi kan adadin ajujuwan da aka bawa da magaran din
a gaskiya mu babu wani abin da zamu ce sai godiya in an samu haka ta samu alhamdulillah allaji kana so shi na sana allaji gobara yara su za su rubu za a rike musu shan iska da kura alhamdulillah to a jihar da magaran babban shi ba ma iya samu mu gamsu ba mu san ba kan dalilin da aka yi haka amma 2,000 da wani abu zangar ta samu 300 mu a ganin mu yayi kaɗan ya mu kaɗan mai amma su daga wajen su minister ba mu san ba menene hujjarsu da suka rage wa zangar suka bata 300 in akwai hujja gamsasiya alhamdulillah in ku akwai hujja wanda muke gani ya kamata a leƙa adiba yawan da magana su abin da yasa suka yi haka an su sun yi sanin dalilin da yasa suka yi haka kuma menene za a ɗauka matakan na zahir tana yiwuwa an akwai ƙorohi a buɗe da tagogi an yi wanda za su buɗe alhamdulillah dama mu abin da muke gudu yara ne kan a yi abin da za su musu su yi concentrate su gama wuri ɗaya ga zafi ga wani abu amma in an samu ƙogogi da tagogi wanda za su kore zahi alhamdulillah
A nashi waje, gwamnan jihar da magaran Malam Lawali Madugu muhimmancin ilimi a cikin ƙasa ya bayyana.
Shugabannin ƙasa a musamman a kodi shi shugaban ƙasa shugaban jamhuriya suna cikin abin da ya tabbatar da cewa in an ka bunƙasa ilimi to komai a cikin ƙasa zai bunƙasa. Ni kuma daga wajena ina cikin wa'anda ko da yaushe mutane da yawa mun tauye su ina cewa rashin wuri na ɗaukar karatu mai kyau yana cikin abin da yake kawo kuma kwakulwa ɗan makaranta. In kuka yi kiyasi yanzu ga shi watan nan cikin wuri muke, a misali yanzu ne wani miliyan kenan ana musu kalas ɗin na farko don su fara karatu. Kuma wannan kalas na farko in kuka lura da mun kai wata na ruwa sun fara sabka. Za ku gani kuma yare mutu suna barin wannan kalas na da suna kai gida shi. To ga wannan dubara da wannan jan kokari da president Jalarubu da sauran mambobi na gwamnati suka hiddo a cikin gaggawa na a bada wannan aiki na kalasusuwa kuma a yi shi cikin wata uku a ƙari. To jama'a ba ƙaramin godiya ba ce za mu yi murna a cikin jama'a da magaranmu kun ba ƙaramin ƙoƙari ba ne na tahiyar da ilimi a cikin wannan.
Su ma dai ƙungiyoyin hararen hula yabawa suka yi da wannan yunkuri na gwamnati cewar Sadat Iliya dan Malam dan kungiyar horar hula ta MPCR a nan jihar da magaram.
Wannan mataki da gwamnati ya dauka na cewa za ya kwasa aiki da wannan dakuna na haki wannan abu ne mai kyau saboda kowa ya ga irin yadda dakunan haki suke da ba da sakamako a cikin tafiyar tsarin makaranta galibi inda ke da wannan dakunan na haki ba a fara aiki a lokaci ko da yaushe sai an jira lokacin da wannan dakuna suka samu kana a zo a shiga a yi aiki kuma shekara ba ta kare ba ha'ilin wani guri dakunan hakin dabbobi sun cinye shi wani guri kuma damana ta zo da gaugawa in ta zo kamar a watan April ko Mayu dole ne a tattare wannan dakuna na haki saboda ba su da cikakkiyar kariya ga dalibai da ma ma'aikatan da suke aiki a cikinsu.
To masu sauraro a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilinmu Tamar Abari da kuma jami'ar da ta bada umarnin shirin Julie Lagos Gresham naku baban ya jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani mako.
To madalla gaishe ka yanzu ko ga ra'ayoyin da kuka aiko mana.
Ra'ayi na farko ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga malami kura garin sarkin noma da Yakubu mai aski Badaraka. Kuka ce muna fata wannan wasa da aka fara gudanarwa a ƙasar Kata a kammala shi lami lafiya amin. Sai kuma ra'ayin babandi mamman bandi shi ma yake cewa yadda aka fara gasar cin kofin duniya a yau muna addu'a Allah ya sa kammala lami lafiya ya kuma sa ɗaya daga cikin ƙasashen nahiyar Afirka su yi nasarar lashe kofin amin. Sai ra'ayin sardaunan ƙwallon misau Zaradin Muhammad Kaka ne cewa ku bani daman yin tsokaci akan yadda mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya tsawaita akan canjin kuɗin ƙasar wanda ya bada damar gane masu wawushe kuɗin ƙasar. Hakika ko yanzu mun gane mugayen ƙasar waɗanda ba taimakon talaka bane a gabansu. Allah ka kwaci rayuwar talakawa amin. Sai kuma ra'ayin Sani mai lange-lange ya wuri mai cewa muna marhaban da yunkurin hukumar 'yan sandan Najeriya na yin aiki da jama'a gari don inganta tsaro a faɗin ƙasar da fata Allah ya sa haƙaƙku ta cima ruwa amin. To ra'ayoyin da lokaci ya bamu dama karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantawa.
To madalla yanzu ko ga labarai a takaice.
Wasu 'yan bindiga sun kai farmaki a wani sansanin soja da wani gari a arewa maso gabashin Najeriya inda suka kashe sojoji tara 'yan sanda biyu da kuma farar hula kamar yadda majiyoyin tsaro da mazauna yankin suka bayyana a jiya Lahadi. Wannan shine tashin hankali na baya-baya da aka gani a yankin. A cikin motocin da aka makalawa bindigogi masu sarrafa kansu, mayakan da ake kyautata zaton 'yan kungiyar Boko Haram na ISWAP ne sun afka garin Malam Faturi da yammacin ranar Juma'a da kuma safiyar Asabar a cewar mazauna garin da jami'an tsaro. Hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ta IAEA ta ce ta shirya kai ziyarar duba abubuwa a yau Litinin a cibiyar makamashin da ke birnin Zaporizhia a ƙasar Ukraine bayan da barin wutar da aka kwashe wuce kwanaki biyu ana yi ya sake kawo damuwa game da yiwuwar aukuwar bala'i a cibiyar. Hare-haren na baya-bayan nan da aka kai a kusa da cibiyar makamashin nukiliyar mafi girma a nahiyar Turai sun hada da wasu.
To da wannan ne ko muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai kuma an jima da daddare za a ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yakub Makeri ne ke sallama da ku. Amma a dakace shirinmu yau da gobe shirin matasa. Assalamu alaikum.